Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga Abuja don kalubalen coronavirus da ya sa rufe wasu sassa na helicopter mu a Washington DC. Shirin na musamman ya kunshi rahoto kan asusun da gwamnatin jihar Bauchi ta bude don tallafawa aikin hana yaduwar coronavirus. Korafin mutane na rashin samun tallafin gwamnati a lokacin da suke zaune a gida. Matakan da hukumomin da magaram suka dauka ga waɗanda kan yanka dabbobi a gida maimakon akwata. Sai shirin tubalin tsaro, in kuma mun samu lokaci mu leƙa zauren tsaro na muryar Amurka a Abuja. Amma duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce kula da lafiyar Amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar. Shugaban Amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaki da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a kasar, inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki. Ya kara da cewa kalla jihohi 29 sun nuna sha'awar su ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba. Sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunansu. Wannan sanarwa ta Trump na zuwa ne sau'i bayan da mai mukamin magajin garin birnin Washington Mariel Bowser ta kara tsawaita dokar hana zirga-zirga hannun da ranar 15 ga watan Mayu, inda ta ce matakin zai ci gaba da wakana har sai an ga adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya yi kasa cikin mako biyu. Adadin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 na ci gaba da karuwa a Amurka, inda yawansu ya kai 667 zuwa ranar Alhamis, kana kusan mutum 35,000 sun mutu a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Kamfanin SRL da ke bincike kan magunguna a kasar Italiya ya ce yana fatan nan da karshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta COVID-19, ake kuma ta rige-rigen samar da makarinta. Ana sa ran maganin wanda ake kira Chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba, inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa. Tushen maganin an samo shi ne daga Jami'ar Oxford na Yenna Institute da ke Burtaniya, inda daga baya aka mika wa kamfanin na SRL, wanda reshi ne daga muryar kamfanonin IRBM, wanda zai samar da samfur guda 1,000. A cewar daraktan kamfanin Mattia Leguiro, sun samar da samfurin maganin wanda za a aikawa cibiyar bincike ta Yenna Institute domin a gwada su akan bil'adama, sannan a kuma tabbatar da ingancinsu. Shugaban kasar Kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cunkoson gidajen yari a kuma kare yaduwar cutar coronavirus. Sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a kasarsa a yankin da Ingila ta raina, da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar samunsu da laifin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai haɗa hadda abokanan hamayyar shugaba Paul Biya ba, da kuma 'yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatinsa. Tun dai a ranar Laraba, gidan rediyon gwamnatin kasar ta Kamaru yake ta yankuwar wani umarni da shugaba bai ya sanya wa hannu, wanda ke cewa za a rage cunkoson gidajen yari 78 a kasar. Karkashin wannan umarni, duk fursunan da aka yanke mai hukuncin kisa zai koma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 25, wadanda kuma a baya aka rage musu zuwa shekara 25 za a sake rage musu shekara 5 daga ciki. Wani tsohon sojin Burtaniya mai shekara 99 da ya fafata a yakin duniya na biyu, wanda ya saka kokombaran neman fan 1,000 don a taimaka wa ma'aikatan lafiya da ke yakar cutar coronavirus a Burtaniya, ya waye gari da tara $16 million, kuma har yanzu jama'a na ci gaba da bada gudunmawar su. Captain Tom Moore ya sha alwashin zagaya farfajiyar gidansa har sau 100 kafin ya cika shekara 100, yayin da yake hakan yana mai fatan tara fan 1,000 domin ya ba hukumar da ke kula da ayyukan lafiya ta Burtaniya, wato NHS. amma yanzu a ranar Alhamis da ya kammala tattakin sai dai tara kwan miliyan 13 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 16 kuma har ila yau jama'a na ci gaba da tururuwa bada gudunmawa su Captain Mo wanda zai cika shekara 100 a ranar 30 ga watan nan na Afrilu ya kuduri aniyar tara kudaden ne domin ya kai wa asibitin a matsayin nuna godiyarsa yayin da yake jinyar cutar daji da karaya da ya samu a wani barin jikinsa Duk da rashin tabbas da farashin hannayen jari ke fuskanta sanadiyar cutar coronavirus an rufe kasuwannin a ranar Alhamis inda farashin su suka dan farfado lamarin da ya sa aka rufe dan gibin asarar da aka tafka a baya sannan hakan ya karawa masu saka hannayen jarin kwarin gwiwa a nan Amurka alƙalman manyan kamfanoni sun tashi yayin da aka rufe kasuwar a ranar Alhamis kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 33 ko kashi 0.14 abin da ya sa ta doshi kusan maki 23,537 S&P kuwa ta tashi da kusan maki 16 ko kashi 0.55 inda ta tashi da kusan maki 2,799 kasuwar Nasdaq ta tashi da maki 139 ko kashi 1.66 inda hakan ya bata damar dosar kusan maki 8,532 haka zalika kasuwannin a nahiyar turai ma sun farfado a ranar ta Alhamis inda kasuwar FTSE a London ta tashi da maki 0.55
to madalla jihar Bauchi ce kai tsaye a yankin arewa maso gabas da ta samu masu coronavirus ciki har da gwamna Bala Muhammad wanda ya samu sauki jihar Gombe da bata da cutar duk da haka ta kafa cibiyoyin kota kwana kan cutar Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana wannan rahoto da ke nuna asusun da gwamna Bala Muhammad ya bude da mutane a kashin kansu su bada gudunmawar aikin hana yaduwar cutar maimakon daukar kudin daga albashin ma'aikata.
Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce an dauki hukuncin cire wani kaso daga albashin ma'aikatan jihar ne a sa'ilin yana killace amma daga bisani ya sami korafe-korafe kan batun saboda haka adalci shine kada ce kudin wanda bai da niyyar yin hakan
ta samu labarin cewa shugaban ma'aikata na jihar Bauchi da shugabannin kungiyoyin kodigo na jihar Bauchi sun kawo wasiƙa a rubuce a mukaddashi na cewa za su bada wani kasafi na cikin albashin su kowane wata saboda a yaki da wannan mummunan ciwo amma bayan na fito ba su ana korafi ko kuma korafe-korafe musamman ma a tsakanin ƙananan ma'aikata cewa su ba su yarda ba wannan ba a yi da su ba shi yasa na ce bisa adalci mun gode wa shugaban ma'aikatan Bauchi mun gode wa shugabannin kodago su ma ƙananan ma'aikata mun gode musu wannan abu dai ana yi ne bisa tausayi kuma bisa kyautatawa amma ƴancin su ne su yarda kafin a ɗauki wani kasafi na cikin kuɗin su tunda ba su yarda ba wasu sun yarda maslaha shi ne akwai account da aka bude duk wanda yake so ya bada kasafi na kuɗin su ya bayar wanda ba su ya bayar shi kenan ya je kada sa kasafi da kuɗin kowa a cikin albashinsa
A jihar Gombe, 'yan majalisar dokokin jihar ne suka amince za su baiwa asusun yaki da cutar coronavirus gudunmawa duk da kasancewar babu rahoton bayyanar cutar a jihar Gombe. Ga ƙarin bayani daga bakin kakakin majalisar dokokin jihar Gombe.
Sunana Honorable Abubakar Sadiq Ibrahim Kurba, kakakin majalisar dokoki na jihar Gombe. Mun zama da 'yan uwana abokan aiki na 'yan majalisar dokoki na jihar Gombe wanda mun kai mutum 24. Muka yi tufaƙin cewa gani abubuwan da suke faruwa duniya baki ɗaya a Najeriya da kuma jihar mu ta Gombe wanda ake fama da wannan cuta ta coronavirus ya sa tattalin arzikin duniya baki ɗaya kare ya zo kan jihar gwamnatin tarayya har kan gwamnatin jihar to gani ga haka ya sa 'yan majalisa a cikin hali irin na tausayawa suka duba su ga ya kamata su masu ba da gudunmawarsu a kan ƙoƙari da mai girma gwamnan jihar Alhaji Muhammadu Inuwai Haya yake yi na kare wannan cuta da shigowa garin Gombe ko kuma in ta shigo yadda za a yi contain ko kuma a magance ta to mun kaga ya kamata mu ma a matsayin mu na wakilin al'umma mu ba da gudunmawa ta musamman to shi muka yi tufaƙin cewa kowane dan majalisa zai sadaukar da albashinsa na wata ɗaya a sa cikin wannan tallafi wannan killace wannan cuta na coronavirus
Abdulwahab Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Najeriya
daga jihar Bauchi kuma za mu dawo nan Abuja inda Madina Dauda ta shirya mana wannan rahoto na korafin jama'a kan yadda suke jin labarin tallafi amma har yanzu ba su ga tasirin hakan ba.
Gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin bada tallafi na rage tsananin zaman tilas a sanadiyar cutar coronavirus. A kashi na farko ministan agaji Sadiya Umar Faruk ta fara bada alamun tallafin ga jama'ar yankin Kwali amma na karkashin shirin allowance din maganin zaman banza wanda a turanci ake bayyana shi da conditional cash transfer. Ambassador Fatima Goni tana mai cewa
abun ya daga min hankali sosai tunda abu ne na amana an yi maka sa hidima kuma an ce akwai abinci ton 70,000 ko 100,000 bai shigo har basu gani ba kuma ga wani kyautan da ake bada 20,000 naira daya ba samu ba kuma zamu fito mu fada gaskiya grassroots babu abinci ba samu abinci ba.
Garkuwar jam'iyyar APC na Mangun local government a jihar Filato Dauda Abubakar ya tofa albarkacin bakin sa akan batun tallafin yana mai cewa
mu ta abin da Buhari zai fada yanzu ba mu tabbata za a aiwatar da shi a Najeriya ba. Mun ta abubuwa Najeriya mun tabbatar mu a fadarsa matar shi ta yi maganganu a fadarsa na gaskiya har yanzu bai dauki mataki a Najeriya ba gaskiya kenan saboda haka wannan tallafi ba zai kai gurin masoyan shi wanda suka zabe shi a Najeriya ba wannan tallafi ba zai kai ba.
Bisa wannan tunani na tallafi ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin kare yawan magidanta da ake ba tallafi daga miliyan 2.6 zuwa miliyan 3.6 baya ga hatsi tan 70,000 da ya riga ya bada damar a cire daga rumbun gwamnati a rarrabawa mabukata domin rage zafin zaman hakuri na corona. Amma ga daya cikin jigajigan jam'iyyar APC a kasar Janar Garus Gololo mai murabus ya bada shawara ne yana mai cewa
muna roƙon gwamnati na tunda mai adalci Allah ya taimaka mishi kuma ya kawo wannan abun na talabin na a taimaka kowane talaka wanda yake kauye ya san kiro na abu ya same shi a kira daga can kauye da kansiloli wanda suna kauye in za a ba su kuma ai press conference tabbatar kiyar kudin su wannan jarida su sani kaga in sun je kauyen ko ba za su raba ba amma don ake ko za a je a raba wanda yake da dari ko ya waya baya ciki to ai irin wannan mutane da ba sa ciki kenan.
Shi ma daya cikin manyan yan jam'iyyar APC Isa Tafi da Mafin da Yarima Muri ya jama'a su dau hakuri.
Ministan birnin tarayya na Abuja ya fito da karfinsa da mutanen da suke aiki a karkashin sa wanda kuma muka san mutun ne mai riƙin gaskiya da amana. Wannan minista da shugaban ƙasa kusan halin su iri daya kuma su biyun nan sun zabura sun zani ya lalle wannan abincin zai je ga duk wanda ya kamata ya samu.
Sunana Ilyas Bawa Karshi ni ma'aikacin kungiya ne na Sakai muna da dakin karatu wato library na community a nan garin Karshi a yankin karamar hukumar Abuja ta tsakiya. Wannan masifa da ya sauko ma duniya wanda ko ina aka rube na ciwon COVID-19 sakamakon wannan gashi har ya kai ga Abuja da Lagos da jihar Ogun. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa mana dokan ba shiga ba fita na sati biyu gashi an sake kara wani sati biyu muna cikin sati na uku kenan. Har yanzu nan kuma ko wani gudunmuwa ba mu samu ba daga gwamnatin tarayya. Muna da zaɓaɓɓun shugabanni da minista da senata da zaɓaɓɓi na ƙananan hukumomi amma izuwa wannan lokaci babu ko da ƙwaren hiro da aka kawo mutane ɗauki. Shugabanni ya kamata su tsoron Allah su san cewa akwai haƙƙi a kansu. In aka aje mutane a gida ba tare da an ba su tallafi ba Allah kaɗai ya san abin da zai biyo baya musamman ga mu masu ƙaramin ƙarfi. Muna kira ga hukumomi su kawo jama'a ɗauki kafin wata masifan kuma daban ta sake faduwa mutane.
Gwamnonin jihohi sun nemi a mika musu tallafin domin su yi rabon da kansu a jihohiyansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tama dalla an gaishe da Madina Dauda da wannan rahoto. Kuna sauraron wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja. A damagaram da ke jamhuriyar Niger, hukumomi sun dau matakan hana wasu mahauta ko mutane da kan buya a gidajensu su yanka dabbobi maimakon tafiya kwata da aka ware don wannan aiki. Tamar Abari na dauke da rahoton. Jami'an tsaro tare da ma'aikatan mayanka ta jihar Damagaran sun kamo wasu mutane dake yankan gida. Malam Madugu shine jagoran mayanka ta jihar Damagaran ya bayyana muhimmancin ita mayankar.
An gina wannan mayanka don saboda a ba al'umma nama tsaftace. Nama wanda kasance baya da cuta kan lafiyar su. Shine babban gurin mayanka. Don wannan naman da aka yanka na yankan gida ba san illan shi ba. Kun gani yanzu nan sani ya biyo ka kama. Da akuya uku da wasu ƴan ƙananan abu. Akwai naman da gashi na yawar wari. In bamu ganshi ma naman nan ba da zai a ci. Yan ka ci shi tana yiwa in zuwa daga nan zuwa ji sai ga an ce mutum ko wani ya fara zawo wanda ta zo ma da dadi wanda ba ta zo ma da dadi zai ya tsaya maka zai mugun ciwon ciki a kai shi likita a ce wa ya rasu da ciwon ciki ba su abin da ya ce ba amma ce da ya ce wannan na kaga hatsarin shi to nama duka yana aika wannan hatsari nan sama abu sai wannan yanayin da muke ciki na kiyaye lafiyar mutane ne yanzu wannan marati kina ta shigo wanda ake so a dauki babban matakai na kiyaye na tsafta kenan dole ne mu karfafa ayyukan da muke na kiyaye na tsafta dan saboda naman da fita daga mayanka ya kasance tsaftacce ne
shi kuwa Usaidu Salisu Salli sarkin fawa ne na nan da Magaran ya ce irin wannan lamari na yankan gida na bata ma ƴan mangada suna
dan Allah da Allah ina roƙon mauta wannan mai kada kai tsaye duk tsanani kilo daya na nama an kai ta lafiyar mai zaka biya auna maka a duba maka a sa maka mulki a duba ka so ka baza abinka ko mutane muna ga musu in sun ga irin wannan masu wannan abubuwan su dinga nuna musu kullun ana zawa wurin mu ko ma Hausa ko mai ka ashe ana cigiya ɗan bin sau a ce an biyo san dabba an zo da Qur'ani ana daga ana dabba mai kama kaza an dauke ta ana cigiya a wurin babu jin dadi tun ana bata musu na ba su dan bin gaba ba ko ma zo yake shige ta barkafe
mafi yawan mahauta dai na bin ka'idodi da dokoki na yanka da kuma sai da nama inji Malam Adam
kamun yankan gida da akai mu mun ji dadin shi saboda sai da naman yankan gida don da ba yankan gida ba zai yi wazo da ka zuba jika 200 300 400 ka so dabba ka kai menka ka biya diyata ka biya ka buduka wancan bai bu ba ka'ida kenan ku kai mai bin diya kai akan ka take tsaye tsakani da Allah mu wannan abu da akai mu mun ji dadin shi
a ƙarshe Madugu kiraye ga al'umma da ta bada haɗin kanta don magance wannan matsala ta yankan gida
wannan abin da muke ba muna yi dan kanmu ba muna yi dan kowa da kowa gaba daya a bada haɗin kai dan saboda wannan abu yanzu zanto mun kare da shi mun kare wannan harka ta yankan gida
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron wannan shiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja. Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja a dakaci shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a cikin sa muke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Hedikwatar hukumar gidajen yari ta Najeriya ta yi watsi da labarin da ake cewar an sako Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta wato Bilyaminu Bello da wata kotu a nan Abuja ta yankewa hukuncin kisa. Sannan za ku ji irin kece-kuce da ake yi tsakanin sojojin Najeriya da sojojin kasar Chadi akan batun yaki da mayakan Boko Haram. Bugu da ƙari, Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun kubutar da wasu da 'yan bindiga suke garkuwa da su a jihohin Zamfara da Naija. Duka wannan za ku ji cikakken ƙarin bayani a cikin shirin in kun biyo mu. To madalla, bari mu fara da ƙarin haske da hedikwatar hukumar gidajen yarin Najeriya ta yi inda ta yi watsi da yamuɗijin da ake cewar wai an sake Maryam Sanda. Matan nan da ta halaka mijinta wato Bilyaminu Bello. Wata sanarwa da kakakin hukumar gidajen yarin Najeriya, DCP Austin Joku ya aiko mana a jiya Alhamis, ya ce wannan labarin kanzan kurege ne. Yana mai cewar Maryam Sanda ba ta cikin mutanen da za su ci gajiyar ahuwar da shugaban ƙasa ya yi. Amma ƙalin bayani da shugaban hukumar gidajen yarin Najeriya, Jafaru Ahmed Yemin, a makon da ya gabata lokacin da aka yi didimar bikin sako waɗanda shugaban ƙasar ya musu afuwa domin rage cunkoso a gidajen yarin.
Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne. Kaga akwai waɗanda ya zanta tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. Ba kuma laifin washi da makami yayi ba, ba abun nan ba amma ya kai waɗanda duke ciki ban bai abun nan nasu ba saura waɗanda ke da dan dauri na shekara 3 amma sauran su wata 6 su kare horon su so kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na cheating ko wani mai da sauran su shure
to madalla yanzu kuma sai mutun takaddamar da ake tsakanin sojojin Chadi da na Nigeria akan mutun yaki da Boko Haram.
Nigerian army wishes to state there's no Chadian or any other foreign country's troops on Nigerian side of the Lake Chad or in any other part of the Nigerian territory.
Kakakin rundunar sojojin Nigeria kenan kanar Sagir Musa ke fayyace cewar rundunar mayakan Nigeria na sanar da cewar babu wasu sojojin kasar Chadi ko ma wata kasa dake bangaren Nigeria a halin yanzu ta zirin tafkin Chadi ko mata ko wani bangare a Nigeria fafatawar da sojojin Chadi suka yi da yan Boko Haram ta bangaren dake yankin tafkin Chadin ta yi shine da masaniyar Nigeria da magoyan bayan Nigeria a wani matakin girmama ci gaban hadin kan kasashen yankin tafkin Chadi gargashin inuwar rundunar dakarun hadin kai na yankin
multilateral cooperation between the lecture Basin Commission countries under the multinational joint task force.
Wannan kalan haske da rundunar sojojin Nigeria ta yi ya biyo bayan ikirarin da rundunar sojojin Chadi ta yi inda kakakinsa Kanar Azim Banaduwa Aguna yace sun shigo sun fafari yan Boko Haram har suka shigo yankunan tsibirin Nigeria da Niger ta bangaren tafkin Chadi inda suka ce suna jiran su mika wuraren ga sojojin kasashen biyu akan haka kakakin sojojin Nigeria Kanar Sagir Musa ya tabbatar da cewa duk yaƙe-yaƙen da sojojin Chadi suka yi da yan Boko Haram a cikin kasar su suka yi shi amma da sanin Najeriya da goyen bayanta bisa fatan hakan zai hana mayakan Boko Haram samun maboya a Chadi daga inda kuma suke tsara kaddamar da har-haren su akan Najeriya. Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan yaki da ta'addanci.
Gaskiya ina jin akwai bayanai da har yanzu ba a yi wa jama'a ba ko kuma ba su fito fili ba ga duka bangarorin biyu baya ga kalamu da ya fito daga bakin su sojojin Chadi da sojojin Najeriya ka tuna cewa akwai video clips da ake yawo da su ina jin na samu kaman guda 3 wanda ya nuna ga sojojin Chadi nan a cikin kasa da ake ce kasar Najeriya. Akwai ma wani da ya nuna ga shugaban kasan su yana zaune ga kujera yana magana cewa ga su cikin wani gari a Nigeria suna jiran sojojin Nigeria su zo su amsa. Ya kamata a fito a gaya mana gaskiyan wannan abin yaya yake. Na biyu kuma an sani cewa ko ma yaya ne sojojin Chadi sun yi yunkuri sun nakasa da yawa daga cikin yan Boko Haram din nan. Abinda dai muka sani da ya fito fili shine an yi takaddama kuma kasashen hasashen watsa labarai na kasan waje su ma suna bada labarin cewa an yi haka. Ni abinda ban gansu da shi ba shi kakakin sojojin Najeriya da na gan shi a talabijin yadda ya yi bayani bai yi bayani ga waton kwararren masani da muka san shi ba da yake magana lalle ga shi haikan yana faɗa ga abinda ya faru nunawa ya yi aka yi yana karantawa ya yi ya daga kai kaman wani takarda an ka rubuta masa ko shi ya rubuta a cikin gaugawa ba tare da ya fahimci abin sosai ba. To a takaice ni a gani na akwai sauran bayani da har yanzu ba a gaya wa jama'a ba. Ai kaga shi gwamnan Borno ba a dade ba sai gashi nan a fadan shugaban kasa ya zo ya kawo labari mu kuma muna ina gani in ma haka ya faru ba sai ma gwamna ya zo ya kawo labari ba su sojojin Najeriya su ya kamata a tuni an yi shugaban kasa bayani don haka a takaice ya nuna cewa ba a fito da bayanai yadda za su gansar da mutane ba akwai abubuwa da ya kamata a yi. Na biyu lallai fa sai an sake yunkuri ya kasance akwai takaddama tsakanin Najeriya da Chadi a ce ko sojojin Chadi sun shigo Najeriya ko ba su shigo Najeriya ba wannan zai zama abin kunya ne ga Najeriya wannan kuma abin takaici ne a Najeriya watakila su Chadi in ma sun zo din watakila su ba su ma da wani abin yi sai yaki.
Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar kubutar da wasu mutane da yan bindiga daɗi suke garkuwa da su a jihohin Zamfara da Niger kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na sashin aikace-aikacen rundunar tsaron Najeriya Navy Commander Abdulsalam Sani ya shaida mana.
Rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kubutar da mutum 18 a jihar Zamfara. Wannan al'amari ya faru ne a hanyar Maru da garin Dan Sado na jihar Zamfara. Haka rundunar sojan ta yi nasarar halaka ɗan fashi guda 10 a wannan sashi. Cikin waɗanda aka halaka din akwai wannan gagarumin dan fashi da ake kira Alhaji wanda ya dade yana addaba mutane a wannan yanki.
Masu sauraro duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tuban tsaro. Sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu zama lafiya.
Madalla sai makon goben in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. Yanzu sai zauren tsaro na muryar Amurka da muka shirya a Abuja inda kakakin rundunar sojin Najeriya Sagir Musa ya amsa tambayoyin jama'a. A wannan karo za mu saurari sharhi da bayanin Muhammad Ibrahim Gamawa.
Idan mutum ya zama magori dole zai wasa kansa da kansa. Ba kasafe nake jin maganganun su sojoji irin su kanal Sagir ba. Wallahi san shi lokacin na Port Harcourt. Ni mana zan Port Harcourt. Mafi yawa abinda ke faruwa ina jin abin da talakawa ke faɗa ne wanda ake waɗannan abubuwa domin su da sunan su. Shi soja kaman kibiya ne, shugabannin siyasa suna harba shi inda suke so, ko wajen yana da kyau ko bai da kyau, kawai shi dai ya je ne. Ban san da akwai wata ƙasa a matsayina na mai sharhin al'amuran yau da kullum inda sojoji kan ce ba za su je su yi abu ba, domin a ƙa'ida ba su cewa ba za su je ba. To amma ni na fi so in yi magana da 'yan siyasan ƙasa. Shi soja akan tura shi ne ya yi abu kamar da yana faɗan maganganu, suna ma shiga sai abin da ba su bai dace su yi ba, wato ma'ana kamar su ciyar da waɗanda suke camp kamar ba su karatu, kaga wannan ba aikinsu ba ne. To kuma za a iya tura su ma kuma su kashe waɗanda ba su da laifi. To amma yanzu bari in koma kan su 'yan siyasa ɗin. Su an yi maganan ƙasashe, manyan ƙasashe. Wikileaks an binciko cewa za a wargaza Najeriya a cikin shekaru kaza. An yi shiru. Sa'an nan kuma masifan da aka fara na Boko Haram, kowa san ina ne asalin su, sai da bai sani ba. Maimakon a nemi ƙasashen da suka fuskanci irin wannan matsala, irin Iraki, irin Siriya, su ba da shawara. Inda kawai na yadda da kana shi ne ba a san ranar da za a kammala wannan abun ba. Ina kan je Iraki a tattakin Ashura, kuma nakan tattauna da mutane. Abinda suke ce mini fatawar da Ayatollah Sistani ya bada ita ce ta taimaka aka warware wannan matsala. Na biyu kuma a ƙasar nan waɗanda suke da wannan aƙidu na tirsasa mutane na rashin imani a yau su ne mafi kusa ga gwamnatin ƙasar nan. Wannan aƙida ce ta wahabiyanci da salafanci. Amma me yasa yau wannan gwamnati ta kasance ita ce mafi kusa da waɗannan wahabiya ba? Saudi Arabia da mabiyanta tana da masallacin da suka miliyan 2 ko 3 a ƙasar nan. A to ban sauka ba amma ka kwace amsa kuma.
Za ki shiga wani abu daban. Kusan wani lokaci da muka gayyaci Muhammad Ibrahim Gama ya sa wata hula. To yau kuma ya yi mana alƙawarin zai sa wata hula amma ya manta, ya zo da takalmin wancan tafiyar. Saboda haka shi ya sa muka dakatar da shi. Za mu yi wata hikima don mu samu mu gama taron nan da wuri. Za mu ba wa shi naga. Ba za mu ba wa comrade don watakila zai mai da martani ne ga shi Ibrahim Gama. Abinda za a yi, za mu ba wa Sagir Musa dama yi magana, daga nan za mu bi ɗaya bayan ɗaya duk wanda zai dan bayani ya yi sai ya yi tambaya.
Comrade Waziri, kamar bayanin ko kuma tambayar da kai cewa shugaban 'yan Boko Haram yana aiko da bidiyo, kuma a wurin bidiyo ɗin ma in masana suka tsaya suka lura watakila ana iya gane a ina ne yake location ɗin shi. Ya kamata kila hukumar tsaro kamar yadda ka tambaya ya zama na tana da wani abu wanda zai iya gwada masa haka. Eh, tana yawa ana iya samu ko akwai ko babu. Tarihi ya nuna kamar ƙasar Amerika, misali lokacin Osama bin Laden an ce idan yayi ko telefon yayi suna da wani na'ura da ke gwada masu a inda yake. Tana yawa haka ne. Amma abinda nake son ka gane kuma an faɗa shi kanshi Osama din duk da irin wannan bayani shi ma ya san tana yiwa akwai irin wannan hikima ko ta hanyar technology na zamani wanda za a iya gane inda yake. Sai kuma mutane sai aka ce yana yin magana yanzu da tarbon din da sim card din ya yadda shi ya bashi abada sai sabo kuma zai ba wurin. To kaga abin da ya nuna kenan cewa je kama ana iya ganewa inda yayi. To yana yi yanzu ya ba wurin.
To madalla, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana daga ofishin mu na Abuja. Da fatar a huta lafiya.
Bonjour.